gurbacewar tarbiyya tsakanin mutane musamman matasa da gurguwar fahimtar addini da kuma jahilci kan al'amura da dama na ƙara yawan fitintunu da kuma aikata miyagun ayyuka a cikin al'umma. Wannan ta sanya kwalejin Excel Kano ta shirya lecture zaburar da jama'a domin ɗaukar matakin da ya dace, inji daraktar kwalejin Hajiya Asma'u Yahaya.
Ilimi shine mabuɗin rayuwa ta ɗan adam, ba tun ba ilimi babu rayuwa, ko da rayuwa ba ingantacciya ba. So da haka muna kokarin mu sake tunatarwa da zaburarwa, akwai wasa da ilimi, kuma akwai rashin haɗa ilimin boko da kuma tarbiyya irin tamu ta addini. To irin wannan shine muke kokarin jawo hankali cewa dole ya kasance a mutunta ilimi, saboda babu wani abu da yake sama da ilimi. Shi yasa muke so matasa da kuma iyaye suka ce ba ilimin ba kawai an inganci, kuma da yanda ya kamata a yi amfani da shi.
Takin lecture dai shi ne ilimi da aiki da shi ta mahangar addinin Islama. Ustaz Abdullah Musa Abdullah, da ake wa laƙabi da Fen Abdul, shi ne ya gabatar da maƙala a wurin taron.
Halal hakika, musulunci ya yarda da duk wani ilimin da zai amfanar da al'umma, tare da cewa ilimin shari'a shi ne ilimin da ya fi kowanne girma. To mun yi magana akan haka, amma akan al-muhim dai shi ne yin aiki da ilimi. A yayin da muka gane cewa yawancin matsalolin da muke ciki yau a kasashenmu, musamman mu musulmai, shi ne rashin aiki da abin da muka sani na addini. Da mutane za su fara aiki da abin da suka gano cikin Qur'ani na ilimi da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam, da lallai kuwa al'umma za ta gyaru. Amma ga ilimi, mutane sun addace Qur'ani da hadisai kuma ba su aikata abin da Qur'ani da hadisai suka sa su yi, shi ya haifar da duka masifun nan. Mafita shine lallai mutane su gane cewa in ka samu ilimi, to zai iya zaman maka tsira ko kuma zaman maka nauyi ranar tashin kiyama. Ma'ana shine yayin da ka samu ilimi, ka san cewa dadin ilimi shine aiki da shi. Kana samun ilimi ka aiki da shi.
Taron lakcin na kwalejin Excel ya zo lokaci guda da wanda aka yi a cibiyar demokradiyya ta gidan Mambayi a nan Kano, game da muhimmancin zaman lafiya da mutunta addinan juna a tsakanin al'ummar arewacin Najeriya. Har ma guda cikin dattawan mabiya ɗariƙar majami'ar Ekwa, Rabaran Mati Ɗangore, ke cewa
wannan an yi a cikin Labin. Muna sa da irin wannan taron za a kai har zuwa lokal gwamnan Labin, har zuwa Labin nan, wani inda mutane za su gane. Yanzu kamar a wannan taron da muka yi, wannan a ƙauye bai ma san wani ba, bai san ma mai ake ciki ba. Amma kullum abin da nake faɗa a mutane shi ne, idan za a ga Rabaran a ga liman suna magana tare, suna tafiya tare, suna hulɗa tare, to duk wani mai wuƙa zai daidaita kuɗi. Amma idan ba a ganin mutane, to wannan zai sa kowa ya ja daga. To da haka ganin mutane ma a irin wannan taron, ga limamai na musulunci, ga limamai na kirista, wannan kadai sako ne ga mutane cewa an fara hinin zaman lafiya.
Baki masana dai ya zo wuri guda game da rawar da jahilci da gurguwar fahimtar addini ke takawa wajen rashin zaman lafiya da ci gaban al'umma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah na nan.